Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfi Hashim Gumel ne tare da bawai ku makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Litinin 7 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa bayan dage takunkumin corona da Saudiya ta yi, hukumar alhazan Najeriya ta fara shirye-shiryen aikin hajjin bana. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan Najeriya, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban kasar Ukraine, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine, yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasarta daga mamayar ƙasar Rasha. Nan ba daɗewa ba, majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, inji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut, yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Duk da goyon baya na bai ɗaya kuma mai ƙarfi da ake baiwa Kyiv, 'yan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata buƙatar Ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine domin daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama. Shugaban Amurka Joe Biden yana tuntuɓar takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky akai-akai game da buƙatar Ukraine ta ƙarin jiragen yaƙi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Zelensky ya ce Rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa. Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta talabijin a jiya Lahadi cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi. Ma'aikatar man fetin ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. Shugaban kamfanin mai na ƙasar Mustapha Sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu ƙarfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga ƙungilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi. Rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da ƙasar Libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kuɗaɗen shiga. Rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta girgiza kasuwanni a faɗin duniya, lamarin da ya sa farashin ɗanyen mai ya yi tashin goron zabi ya kai dala 115 ganga guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gab da haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shi ne tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994. Tsibiran Pacific waɗanda keɓewarsu ya ba su kariya sama da shekaru biyu, yanzu haka suna fama da ɓarkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in Omicron mai saurin yaɗuwa ke haddasawa. Hong Kong wacce ke ganin ƙaruwar mace-mace tana gwada ɗaukacin al'ummarta da suka kai miliyan 7,503 a wannan wata, yayin da take aiwatar da dabarun China ta kawar da COVID-19 kwata-kwata.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda bayan janye takunkumin kauce kamuwa da corona da Saudiya ta yi, hukumar alhazan Najeriya NACON ta umarci hukumar alhazai da jihohi da su gaggauta fara shirye-shiryen aikin hajjin bana. Wannan ya biyo bayan wata takarda ta musamman da hukumar ta samu daga masarautar Saudiya da ke nuni da cewa akwai yiwuwar za a buɗe kofofin masallatan harami guda biyu ga maniyata daga sassa daban-daban na duniya a bana domin gudanar da aikin haji. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton ta haɗo mana.
Wannan taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana, kamar yadda shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kulle Hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin daɗin alhazai daga sassan ƙasar baki ɗaya. Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana, ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara 2019 da aka yi aikin hajji zuwa yanzu. Saboda haka dole ne a yi musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki.
Like it to be that number of allocation will much more than those who have already registered. So assurance is difficult, but for those who have done so long time ago, we have insisted that it will be the issue of first come, first serve.
Anan Zikirullahi Kulle Hassan yana cewa shirye-shirye da wuri zai kawo mana saukin aikin, domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a bawa kasashen da alhazansu za su yi aikin hajjin. Shi kuwa kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan Abdullahi Hardawa ya yi ƙarin haske akan wannan batun.
Su Saudiya, saboda wannan annobar da ta zo, hanyoyin samun kuɗin su da kashe biyu masu muhimmanci, yi da kuci na baki kamar zuwa aikin hajji kuma umra da kuma sai da gurbataccen man fetur. To wannan corona da ta zo duka ta ruguza komai da komai, saboda haka ya zama su wajibi su ɗau matakai da za su tallafa ma tattalin arzikinsu. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka shi ne tsawon harajinsu, abinda su ake kira VAT, value added tax. Da ba sa biya, amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi 5%. To da wannan corona ta zo sai suka mayar da shi kashi 15%. To wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a sauƙiya. So abinda da kake sayan sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa. So duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajji wanda zai yi tsada.
Yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashen gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana? Tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya Abuja, Muhammad Nasir Ammalin, ga amsar da ya bani.
Tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba, duka jihohi sun tsaye da an sauka kuɗaɗen alhazai. Ba an sa kuɗaɗen alhazai a halin yanzu da muke magana da ke, amma waɗanda suka kawo kuɗin su tun 2019 da kuma 2020 suna nan akan layi. Kuma dama wannan tsari na hajji saving scheme a dashin gata yana bin layi ne, wanda ya fara kawo kuɗin shi shi zai fara samun dama. So wannan ba matsala bace ban Allah, da saboda ko ina akwai record na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi. To haka duka za a yi in Allah ya yarda, a zabi alhazan da za su samu dama ta yaya in Allah ya yarda.
Masarautar Saudiya ta ce abinda kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karbi allurar rigakafin cutar corona. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To marla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babu ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun ce an gano sama da musulmin Rohingya guda 100 da suka galabaita kana suna fama da yunwa a jiya Lahadi a gabar tekun Lardin Ase da ke arewa mai nisa na ƙasar Indonesia, bayan sun kwashe makonni a kan teku. Jama'ar sun isa ne a gabar tekun Janka a kusa da Alubuya Fasi, wani ƙauyen masunta a gundumar Berwin da safiyar jiya Lahadi. Yan ƙauyen da suka ga 'yan ƙabilar Rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowarsu, in ji Badruddin Yunus, shugaban masuntan ƙauyen. Mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga 'yan ƙauyen da 'yan sanda da masojoji, yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke ba da tasu gudunmuwa, a cewar Yunus. Sama da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 700 ne suka tsere daga Myanmar mai rinjayen mabiya addinin Buddhist zuwa sansanin 'yan gudun hijira a Bangladesh tun cikin shekarar 2017, lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da kisan kakkabe ƙabilar a matsayin martani ga wata ƙungiyar 'yan tawaye. An zargi jami'an tsaron Myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma ƙoda dubban gidaje. Gungun ‘yan Rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cunkoson jama’a a Bangladesh, kada suka yi balaguro mai tattare da haɗari a kan teku zuwa wasu ƙasashen musulmi da ke yankin. A ƙarshe, an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya Lahadi a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama’a a wani babban gari a ɓangaren yankin Kashmir da Indiya ke mallakarta a cewar ‘yan sanda. A cewar kafafen yaɗa labaran yankin, akwai yiwuwar harin da aka kai a Srinagar yana auna jami'an tsaro da ke yankin ne. Akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi. An kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti. Jami'in ɗan sanda Sujit Kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke mahallin nan ba daɗewa ba. Yankin Kashmir ya dare gida biyu tsakanin India da Pakistan, wanda dukkaninsu ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin. India tana zargin Pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin haɗa kan yankin a ƙarƙashin gwamnatin Pakistan ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Islamabad ta musanta wannan zargi, tana mai cewa tana ba da taimakon diplomasiya ne kawai kuma tana taimakawa mutanen yankin Kashmir.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Gade maganar ta zo.
Zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 2:14 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. sai Sambo Jibrin Sambo Jada Adamawa, Nura Mukhtar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusma Zaria, Yawo Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Ana Sani Kafinta, Adamu Giya Dede Sira Yusuf. Matasan na cigaba da tattaunawa ne kan tabarbarewar tsaro da akan samu hannun matasan. A shirin da ya gabata, Jibrin Sambo Jada Adamawa ya tsaya shawarar da yake bayarwa ne kan sulhu. Shin menene ra'ayin sauran matasan?
Farko abun da za a magance matsalolin tsaro abun da yasa na kama magana sulhu sulhu din nan in kabilan kan ta ta'addanci to har kai ma ta shafe ka kai ba dan ta'adda ba amma sai ana magana dan ta'adda number 1 na farko kenan shi yasa nake kira ayi zamanin na sulhu na kasa ne gabaki da national reconciliation
an yi sulhu
ba sulhu ne nake magana ba sulhu bane da yan ta'adda nake magana
ba mun magana sulhu bane da yan ta'adda ne duwa abin da ya faru sune suke gida suke ba da shawarwari yadda oh da mata cikin masu waɗannan sai dai wata kila ko ba da makamai ko ne amma ba faɗa a saurara yanzu yasira me zaki ce kan wannan kin ji abin da matasa maza su zauren da yau ya dau zafi sosai
gaskiya dau zafi da to ni dai abin da zan ce kowa kawai ya ji tsoron Allah kamar malaman addininmu ya kamata su ma su shigo cikin wannan lamari gaskiya suna fadakantarwa duka saboda a samu mafita Allah ya sa mu dace kawai kuma addu'a shine mafita saboda shugabannin nan ba tausayin mu suke ji ba saboda duk abin da yake faruwa baya shafan su baya shafan iyalansu ma kwata-kwata sun manta da cewa daga kauyukan nan ba suka fito kuma still in suka gama mulkin nan kauyen za su koma
ba sa koma
kauyen eh to amma ko yaya ai da nasu a ciki wata ran za su guje
yawa
Hajji Asibe mai zani ni maganar sulhu da wayannan miyagun mutane ban ga dalili ba da za ku sulhunta da su
ba musu komai
na farko tukunna ni ina so in gano su wayannan yan ta'adda me aka musu tukunna me aka musu tukunna a wannan kasa nasu da suke neman su halaka wannan kasa nasu me aka musu in me aka musu ai akwai gwamnati tun farko tukun su yi tunani kasar su ne fa suke neman su ruguza ina za su suka ruguza ina za su saboda haka bayanin da nake so in kara akai da manyan malaman mu na addinin musulunci da manyan malamai na kristoci da suke wannan kasa Najeriya da arewa da mu talakawan mu koma ga Allah musa addu'a a gaba mu koma ga Allah kuma mu canza halayen mu mu koma ga Allah don wannan yana ɗaya daga cikin jarabtar da Allah ya sako mana a wannan kasa namu yana ɗaya daga cikin halayen mu da muke ma ubangijinmu shine ya gwada mu a cikin wannan lokaci da muke ganin ba daidai ba muna cikin firkici muna cikin razana
Hajjia Balaraba idan abubuwa su fi zafi dama wajen iyaye ake koma sai su yayyafa ruwa sai a fahimci yadda abubuwan suke sosai
wato ni a matsayina na uwa kuma wanda gaskiya na dade ina dan wannan magana shine magana uku zan faɗa a wajena kuma a cikin fushi ne ko kuma cikin nadaman abin da yake faruwa a kasarmu kuma sannan ma arewa na farko mutum ne ka fito baka da komai ka zo ka tsaya aka yi maka poster aka zabe ka kaje sama madadin ka san duk yanda zaka yi ka gyara wa talakawa saboda gobe a tuna ka da ranar tashin alkiyama ka baka san abin da zaka je ka tarba sune ulmam abaisan wannan abin shin ma'adanan nan da ubangiji Allah ya boye shi a karkashin kasa kuka ce dole sai kun kirkiro kun kwashi ina za ku kai sannan mutanen da kuke kai musu kasashen wajen nan wallahi dariya suke wa kasar Najeriya na biyu magana ta shine matasa da mata mu fito zanga-zanga zami in ma kwana zami ana fesa mana ruwan zafi mu kyamaci abun da karfi mu nuna shugabanni mu din ne talakawan kuma mu ne ake cuta ake zalunta sannan su kuma shugabanni kasumanta fa wallahi wannan zaben da kuke gani yanzu kowa kama ya waye ba kowa bane zai fito a zabe shi idan zabe ka dama ko ku sani matasa duk wanda ya zo neman shugabancin ko zabe ko kada kur'a ka rubuta a rubuce idan wani abu ya samu gidanmu ko kauyenmu da hannunka a ciki ku gani in za a daina ai gwamnati suna ji suna gani da kaman ba a zabe su ba za su bari ana wulakanta mutanen su ko da ka bar kasar nan za ka taba manta cewa ai kasar Najeriya kake kuma duk inda kake da Bature ko Bayude a kullun yana kallon ka ne a baka da hankali baka da wayo saboda haka ni kiran da zan yi shine matasa da mata mu fito mu yi zanga-zanga na lumana saboda shugabanni su san cewa fa tsoron su ake ji ba domin kwama yana da yancin da zai mulki inda yana da ilimi daidai gurgudu cha aka yin ka gama primary ka gama secondary school kana da yancin da zaka fito kai takara kuma a zabe ka to ne me za a zo mu yi zabe a ci zabe sannan yanzu a zo ana cutar da mutanen mu na karkara yanzu mata da yawa an rasa mazajen su sun fito yanzu da an ce da kaji malami ya fara sai a ce ai zina ramin ne to an kashe musu yaya an kashe musu mazaje ina ake so su je su nemo abinci dole wani ya fito daga barran nan kuma wata ta koma an neme ta an yaudare ta an nemi naira 200 an ba ta dama can tana nema tana sulfe tana daka babu an kore ta a daji an kwashi awakin su an kashe an yanka jama'a ba za mu ji tsoron Allah ba wallahi ba ma jin tsoron shugabannin nan
dan wato shikenan mun yi wani bako a wannan zauren wanda muna cikin daukar shiri Allah ya sa ya shigo zai gabatar mana kansa da kansa
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ahmed Adamu amma an ta sani na da Ahmadu Doregiya da Bauchi so na dan dai makara dai ban samu na shigo da sauri amma alhamdulillah dai na samu kadan daga ciki so Najeriya gaskiya alhamdulillah ana cikin wani halin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin da ake ciki yanzu haka dai a Najeriya a ce muna da shugabanni ta fiskoki ta ko ina ta kowane bangare ana da shugabanni ma a ce a arewa daga bangaren tsaro da abun da ya kai abubuwa duba abun da aka rasa amma abun mamaki har wa yau abun komai kullun tabarbarewa yake yi yaya za a zauna ana kallo abu kullun shi gaba yake yi kullun kuma suna tudiyan shewar wai za a samu sauki yaushe ne saukin zai zo shine tambayar dan Najeriya yake yi yaushe ne saukin zai zo idan har saukin bai samu ba sai mutanen sun kare wuri'o'in da suna tutiya za su samu sai mutanen sun kare yanzu haka wallahi tallahi daga abun da ya kai daga su Katsina Sokoto Zamfara in kana jin abubuwan da suke faruwa in kana tare da mutanen da suna fitowa daga wannan yankin wallahi sai dai kai hawaye billahi lazi saboda abun ya kai makura yanzu haka dabbobin su sun kare duk abunda noma ma idan suka yi shi wasu ma ba su samu sun kwashe shi ba wasu sun kwashe ma yanzu sai dai su je su koyi a wani waje suna zuwa suna diba kadan suna da kawowa a gida muddin suka kawo suka ajiya gida wata rana za a zo ko a kwashe ko a kone shi ma gaba daya kowa bai samu ba duk da yake ana ma ta kwani rayuka ma me ya kai ma ga yanzu ba ma ta dukiya ake yi ba rayuka ake tarasa
kuma nan ana ta kai ba za kuma
ana ta rai to rayin ma gashi nan ana ta kullun ana dauka shi ana kona shi yaushe za a dakatar da wannan abun idan ni babban abun mamaki ma har wa yau ban taba jin an tsayar da ko wani su feto wanda aka yi wani mummunan ta'addan shi a yankin shi ba wanda aka dakatar
matasa ku dakata ana makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya a madadin murar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci zauren ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
Kawo a gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya.
Zawo. fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran jaridar ta Premium Times ta mai da hankali ne akan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, inda jaridar ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na shaidawa 'yan jaridu a babban filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe kafin ya tashi zuwa London cewa jam'iyyar APC za ta gudanar da zaɓukan shugabanninta kuma za ta baiwa 'yan adawa mamaki. Za ta zaɓe shugabanninta saɓanin yadda 'yan adawa ke cewa ba za ta iya gudanar da zaɓukan fidda shugabannin nata ba a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki. Sai kuma Sahara Reporters dai ta ruwaito kamar sauran jaridun duniya dai ta mai da hankali ne akan yakin da ake yi tsakanin ƙasar Rasha da kuma ƙasar Ukraine, da ta ce yanzu haka ana suka game da kiran da wani dan majalisar dattijan ƙasar Amurka Lindsey Graham yayi na cewa ya kamata a harbe shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin dangane da yakin da yake yi da ƙasar Ukraine. Sahara Reporters dai ta ruwaito kakakin fadar White House Jen Psaki na nisanta gwamnatin ƙasar Amurka da kalaman dan majalisar dattijan. Haka shi ma wani dan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Ted Cruz ya soki kiran da dan majalisar na jam'iyyarsa ta Republican yayi na neman a kashe shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa wani dan Najeriya mai shekaru 32 da haihuwa mai suna Nnamdi Okafor ya bayyana cewa ba zai dawo Najeriya ba duk da cewa ana kwaso 'yan Najeriyan daga ƙasar Ukraine musamman ma dai dalibai. Okafor ya bayyana cewa gare mutu a ƙasar ta Ukraine domin kuwa idan ya dawo Najeriya ba shi da aikin da zai yi, kuma shekaru 5 bayan ya kammala yi wa ƙasa hidima ya kasa samun aiki a Najeriya sai da ya je ƙasar Ukraine. Okafor dan asalin jiha Anambra, don haka ya ce shi kan yanzu ya ga ta zama idan ta Allah ta kasance a can babu yadda zai yi, amma dai ba zai dawo Najeriya ba. Sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin 'yan ta'addar 200 ne aka kashe a jihar Neja a lokacin da aka yi gumurzu tsakaninsu da jami'an tsaro da kuma 'yan banga. Rahotanni dai sun bayyana cewa an kwashe kusan kwanaki uku kenan ana bata kashi tsakanin 'yan bindigan ko 'yan ta'adda da kuma jami'an tsaro, inda har aka yi amfani da jiragen sama wajen lugudan wuta a kan 'yan ta'adda wanda suka gallabi al'ummar ta jihar Neja. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya ta rufe wani wajen gudanar da bukukuwa da ke birnin mai suna Havila Event Center bayan da aka gano cewa an gudanar da wani taron biki da aka raba wa mahalarta wannan bikin kyautuka da suka hada da galangalan ko jarkokin man fetur a matsayin guzuran biki. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
Agai da Babangida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfino a takaice, wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasar ta daga mamayar ƙasar Rasha. Nan ba daɗewa ba majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, in ji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Ma'aikatar man fetin ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda 2 masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. A ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gab da haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shi ne tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994.
Tom Madalla a gaishe ka. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta kamar kullun za ku da shafukan manyanar gizo domin sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfili Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.